ولا عدوان إلا على الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Mun gode wa Allah madaukakin sarki da ya nuna mana a kammala azumin watan Ramadan na wannan shekarar lafiya, inda muka gabatar da ibadoji da dukkan abubuwan da Allah madaukakin sarki da manzon Allah ya umarce mu muka gabatar da su daidai gwargwadon abin da zamu iya yi. A namu shine bin umarni, fatan mu Allah madaukakin sarki ya karba mana. Kuma an gabatar da karatuttuka kala-kala daban-daban a wuri-wuri a wannan wata na Ramadana da ya gabata. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya arzukta mu, ya mana muwafaka da karɓuwan wannan ayyuka duka da muka gabatar, da kuma Allah ta'ala ya mana muwafaka da kuma dacewa da kwatanta abubuwan da aka umarce mu da su a cikin karatukan da muka da aka gaggabatar a cikin wannan wata mai albarka. Allah ta'ala ya sa mana daga cikin wanda suka samu ar-rahmatu sabiqa, ad-da'ima daga Allah madaukakin sarki. Yau ne Allah madaukakin sarki ya kaddara za a koma wannan karatuka na karatun Muwatta Malik da karatun Sahihul Bukhari, wanda muna fatan shi kuma za a koma gobe insha Allah, duk da cewa an ayyana akan cewa satin da ya wuce za a koma. To amma Allah ta'ala bai za a koma satin da ya wuce ba, saboda dalilai na rashin lafiya haka da sauransu. To dai wannan karatu Allah ya yi, yau ne za a koma, duk da mun koma sauran karatuka duka a baya na masallacin zone 5, su mun riga mun koma tun satin da ya wuce. Allah ta'ala ya mana muwafaka. Littafin Muwatta Malik, insha Allah in ban manta ba, za mu tashi littafi na 26 shine Kitabul Aqiqa, haka ne ko? Za mu tashi Kitabul Aqiqa. Mun kammala da Kitabu Sayt muka kwana, inda za mu tashi Kitabul Aqiqa insha Allah subhanahu wa ta'ala a yau. Kitabul Aqiqa, littafi zai magana akan aqiqa. Menene aqiqa? Aqiqa shine nusuki, wato hadiya da ake yankawa ranan bakwai ga haihuwa na abin haihuwa, wato ranan kwana bakwai ga abin haihuwa wanda aka haifa ma mutum, shine ake kira da aqiqa. Ana kiran shi da aqiqa saboda yadda yazo sunan shi a cikin hadisi kenan, amma wasu cikin malamai suna kyamatan a kira shi da aqiqa saboda saboda sunan yayi kama da uquq na laifi ko na gujewa ko na sabo. To wasu malaman suna ganin a kira shi da nusuku, shin da shi ma hakan yazo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Shi wannan aqiqa din ga abin haihuwa a matsayin sunna ne, sunnan ma ba mai karfi kwarai-kwarai ba ga wanda yake da iko, wato mutumin da yake da iko aka masa, aka haifa masa da, to ana bukatan ranan kwana bakwai yayi madan abu hudu akalla. Abu na farko, ya ayyana madan suna mai kyau cikin sunayen da musulunci ya yadda wannan sunan a iya sawa, sunayen da shari'a ta yadda a iya sawa, suna mai kyau. Kuma ba zai faɗi wannan sunan ba sai ranan kwana bakwai, matukar dai yana da niyyar zai yanka wa dan shi abin yanka. Amma wanda ba zai yanka ma dan shi abin yanka bai da niyya ko bai da hali, to daga ran da aka haifi dan ma duk san da ya ga lama ya iya ambata sunan yaron, da amma yaron huduba da sunan da aka masa huduba, wannan ba laifi a cigaba da gaya ma dan suna, babu laifi wannan kwata-kwata. Shi ma wancan din ba laifi bane, amma dai abin da aka fi so kenan, wanda shine shari'a ta tabbatar cewa ga wanda yake ganin zai madansa aqiqa, to ya bari sai ranan kwana bakwai. Ran kwana bakwai din nan ya ayyana sunan da ya tsara zai sa madan cikin sunaye wanda suka fi dacewa na biyu yayi madan hakika ranan kwana bakwai da daya daga cikin simfin dabbobi hudu ko takwas wato maza da matan su kenan takwas sune ko dai dabbobin ni'ima sune dabbobin ni'ima ko kananan dabbobi da ake ce musu kananan dabbobi sune nau'in rago ko tinkiya kaga biyu kenan ko kace daya kenan sai akuya ko dan akuya daya biyu kenan ko kace hudu kenan sai nau'in raqumi uku kenan ko mu ce shida kenan sai nau'in sa takwas kenan ko mu ce hudu kenan to wannan sune nau'o'in abubuwan da ake wa mutum mutum yake hakika da su idan an haifa masa duk da wasu malamai suna ganin ba a yin hakika sai da mene wasu malamai suna ganin ba a yin hakika kwata kwata sai da abin da ya shafi nau'in rago ko akuya wato gode rago ko tinkiya ko kuma akuya ko dan akuya wasu daga cikin malamai suna ganin haka amma dai da yawan malamai su kuma sun tafi akan a iya yi da kowane irin nau'i na su dabbobin ni'ima din wanda Allah madaukakin sarki ya yadda a iya yin dukkan hadaya da layya da su sannan abinda ake yin wannan hakika da shi ana yi da duk abin da ya halatta a yi layya ko hadaya da shi wato abinda za a guje ma dukkan nau'o'in dabbobin da suke marasa lafiyan da ba za a yi layya da su ba to ba za a yi hakika da su ba kuma dabba kowace ce daga cikin nau'i hudun nan sai ta kai ko nau'i takwas din nan sai ta kai munzalin dabba sai ta kai munzali na dabban da ta kai a iya yanka ta sannan za a iya yi sannan malamai suna da sabani har yanzu yi da rago ne yafi nau'in rago shine rago ko tinkiya ko ko a'a yi da rago ne yafi ko yi da tinkiya wato yi da rago namiji nau'in maza ne yafi ko yi da nau'in akuya shine in an ce akuya tana daukan tinkiya da akuya kenan a wurin mafi yawan malamai shat to duka dai wannan sabani ne na malamai sannan kuma har yanzu malamai sun saba cewa idan aka haifa maka da in namiji ne da yawan malamai sun tafi akan cikar sunna inda hali a yanka masa abin yanka biyu saboda hadisai sun nuna haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yanka ma Hasanu da Husainu ko haka ya umarni aka yanka ma Hasan da Husainu cewa biyu aka yanka musu idan mace ce a yanka mata daya wannan shine abin da yawan malamai suka tafi akai na abin da ya shafi shi wannan abin yanka sannan kuma idan an yanka wannan abin yanka har yanzu shi wanda yayi yankan hakika din to zai ci daga naman kuma zai sadakar daga cikin naman Allahumma illa malamai sun ce makruhi ne ba a so idan an yanka abin yanka a ranar a dafe naman duka a rabe wa mutane a matsayin walima saboda guje ma alfahari da kuma nuna isa ko saboda guje ma alfahari da kuma nuna isa sai dai in biyu kai Allahumma kana iya cewa wannan na walima ne kuma ka ce wannan shi kuma za a ajje daga baya a gyara a ci gaba da a sadakar da wani a ci wani to saboda haka dai wannan shi ne sannan kuma har yanzu ba a ana guje wa abubuwa irin na zamanin jahiliya shi ne daukan wani abu daga cikin jinin a shafe mashi yaron da aka haifa kansa ba a yi a'a abinda ake shi ne za a shafa masa turare in har ana bukatan shafawan sai a shafa masa turare sannan kuma a yi masa aski shi wanda aka haifa din a yi masa aski ranan kwana bakwai din shi ne abu na uku da nace abubuwa guda hudu ake bukata ranan kwana bakwai abu na uku shi ne za a yi mashi abin haihuwan aski idan aka masa aski sai a nauyin gashin kamar yadda sayyida Fatima alaiha salam ta yi ma sayyidina Hassan lokacin da aka haife shi da sayyidina Husaini shi ma lokacin da aka haife shi nauyin gashin sai a bada sai a sadakar da azurfa ko kuma zinari to wannan shine abu na uku da ake yi sai abu na hudu da ake yi shine walima shi ma inda hali an maka abin haihuwa saboda shi kanshi yanka hakika din shi kanshi wani nau'i ne daga cikin nau'in walima din duk da shi wata sunna ce ita mai zaman kanta shi zubar da jini din wato a zubar da jini din ran kwana bakwai wata sunna ce ita ma mustaqilla bi nafsiha to amma shi ma nau'i ne sashin walima ne ka yanka wani abu ka zubar da jini a gasa naman a sadakar da wani ku ajje wani ku a ci gaba da ci daga cikin naman ba a sayarwa daga cikin wani abu kaman da yanda tsarin layya da tsarin hadaya yake haka ake yi to wannan dai a takaice shine muqaddiman wannan babi wannan kitabi na al-aqiqa sai kuma shiga cikin kitabin insha Allah babu ma jaa fil aqiqa wannan babin yazo zai magana a cikin aqiqa wato a cikin rago ko a cikin abin yanka da ake yanka ma abin haihuwa ranan kwana bakwai ba a yanka kafin kwana bakwai ba kuma a yankawa bayan kwana bakwai dan shi ba bashi ma'ana ba a yin bashi ba ka da iko ka ce sai nan gaba wannan in kai ka ga dama kai za ka ga da yawan mutane sukan yi ko mutum bai da iko ran kwana bakwai din ko kuma wani dalili yasa ba a yi ba matar wata kila an mata operation ne ko wani abu sai a ce to shikenan ranan kwana bakwai ba a yi ba sai a ce to ranan sati in ya zagayo sati biyu wannan ba inda yazo a sunnar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abin da yazo a sunna shine ba za a yi kafin kwana bakwai ba ba za kuma a yi bayan kwana bakwai ba ana yi ran kwana bakwai ne daidai kuma ran kwana bakwai nan ba sai an tara mutane ba bai bukatan tara mutane tara mutanen ba wai laifi bane in an tara amma dai bai bukatan sai an tara mutane saboda haka koda mace tana misali an mata operation ne tana asibiti ba laifi a yanka mata abin yanka dan shi dama bai da alaka da tara mutane dan ba mutane ake nunawa ba Allah ta'ala ake nunawa ko kulinna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu saboda ka bai da alaka da tara mutanen ma in zai zama ya saba ma shari'a ko ya saba ma tsarin addini zai iya haramta wani wajen zai iya zama makruhi wani wajen kuma zai iya zama daidai idan an bi tsari na abubuwan da ya kamata har yanzu haddathani yahya an malik an zaid ibn aslam ar rajul min bani damra an abihi annahu qala su'ila rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama an al aqiqa fa qala la uhibbu al uquq wa ka'annahu inma kariha al ism daga yahya daga imam malik daga zaid ibn aslam ar rajul min bani damra daga wani mutum daga cikin bani zamrata wata kabila cikin kabilun da suke kabilun gefen madina shi kuma ya karba daga mahaifinsa dukan su ya karba daga mahaifinsa shi mahaifin sahabi ne annahu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu qala su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama cewa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an al aqiqa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa abin yanka da ake yanka wa ranan kwana bakwai ga abin haihuwa fa qal sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai yace la fa qala la uhibbul uquq sai yace ni dai bana san al uquq wato bana san laifi bana san sabawa al uquq shine al isyan ko wal ma'siya al isyanu ko al ma'siyatu anan malamai suka yi tafiya ibnu hajar al-asqalani sun tattauna cewa me annabi sasa yake nufi da yuhibbul uquq ishtiqaqin sunan da akai ko kuma kama da sunan da al aqiqatu yayi kama da al uququ manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi ko a'a yana nufin kin yin aqiqa idan mutun yana da hali da yake sunan aqiqa al aqiqatu a wajen malaman lugha sunan ya samo asali ne daga gashin da ake haifan jariri da shi gashin shine aqiqa din wannan gashin da ake haifan jariri da shi akai wanda sunna tace ran kwana bakwai a aske mafhum shine aqiqa to da yake idan an aske askin su aslan a zamanin jahiliya larabawa abinda suke kamar yanda na fadi a baya shine idan aka ma yaro aski to aka kuma yanka abin yanka ranan kwana bakwai to to suna daukan jinin sai su shafe kan yaro da shi wasu ma su shafe yaron gaba daya ko sannan abin da aka yanka sai a ce kar a karya kashi ko kar a karya kashi saboda wai karya kashin zai sa wai kamar an karya kashin yaron kenan wai in ya girma wani abu zai iya samun shi na rashin lafiya ko kaza canfa canfe dai da abubuwa wanda musulunci yazo duka ya kore su to da musulunci yazo sakamakon shafe kai da jini sai musulunci yace musulunci ya tabbatar da yanka abin yanka sannan kuma ya kore da ya tabbatar da yanka abin yanka sai ya kore shafe kai da jini sai musulunci ya kawo sa turare ma yaro a shafe masa kai ko sannan kuma ya kawo mene ya kawo auna gashin to wannan gashin da ake askewa shine hakika din saboda haka an cirato sunan hakika ne daga mene daga gashin da ake askewa in an aske gashin kuma a yanka abin yanka daga nan aka samu sunan hakika to saboda haka suka ce manzala sallallahu alaihi wasallam la Allah wallahu a'lam yana nufin la uhibbul uquq bana san sunan abin ne mai kyau sunna ne yanka abin yanka amma sunan sunan saboda yayi kama da al saboda hakika yayi kama da uquq bana san sunan da suna haka shi yasa wasu daga cikin malamai duk da ba wani nasi da ya hana bal ma sunan hakika yazo cikin nususu da yawa na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka dai wasu malamai su suna ganin cewa kar a rika kiran hakika da sunan hakika a rika kiran shi da sunan annusuku ko alhadaya suna alhadaya ko annusukul wilada ko dai wani abu makamanci amma dai wannan ba wani dalili mai karfi na cewa kar a ambace shi da sunan uquq din wasu suna ganin a'a abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da la uhibbul uquq shine baya san a haifi yaro ana da iko dala wannan ya tashi zaune ko kuma ka canja wurin kwanciya shine kin yankawan to amma dai abin da mafi yawan malamai suka tafi anan shine kaman yanda Imam Malik Allah ya kara masa yarda da rahma yace wa ka'annahu innama kariha al-isma yace kaman dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karhantar da sunan ne kaman yanda yake tafi anan wasu kuma sun tafi akan wancan kaulin wasu kuma sun ce wasu kuma sun fawwada sun ce wallahu a'lam wa qala man wulida lahu waladun fa ahabba an yansuka an waladihi falyaf'al manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yace man wulida lahu waladun dukkan wanda aka haifa masa da aka haifa masa abin haihuwa da mace ko namiji fa ahabba an yansuka sai yake son zai yi nusuku kaga anan ya tashi daga sunan hakikatu ya dawo sunan nusuku kenan ko fa ahabba an yansuka an waladihi falyafal sai yake so yake so an yansuka an waladihi yake so yayi nusuku ga dan shi to falyafal yayi duk wanda yake so zai yi to yayi daga nan ne malamai suka ce kenan yi ba wajibi bane so da haka ba inda aka ce mutum ya wahal da kanshi yayi roko ko yayi maula ko ya ci bashi ko ya wahal da kanshi wajen da dukkan juhud wajen cewa dan an haifa masa abin haihuwa dole sai ya masa yanka akwai abubuwan da suka fi wannan zama wajibi wanda su kana da ikon su ko su ne irin sa mai suna mai kyau tarbiyyantar da shi kokarin ciyar da shi da halal da ciyar da mahaifiyar da abin da za ta shayar da shi bayan ta ci kokarin ciyarwa da halal idan Allah madaukakin sarki ya baka duk kokarin da zaka yi wajen samu halal din da zaka ciyar da uwan ko ka ciyar ma da dan tun yana ciki bai fito ba ka rika ciyar da shi da halal ya zama da halal ya ginu da halal ya rainu da halal aka shayar da shi duka wannan kana da iko ba kokarin cewa ba mutum bai da ikon rago yayi ta matsawa kanshi ko wani abu makamanci wa haddathani an malik an ja'far ibn muhammad an abihi annahu qal wazanat fatimatu bintu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sha'ara hasanin wa husainin wa zainaba wa ummi kulthum fatasaddaqat bi zinati zalika fidda daga Imam Malik ya karba daga Ja'farun as-Sadiq shi kuma Ja'farun as-Sadiq dan Muhammadul Baqir nasba mai tsadan gaske kenan shi kuma ya karba daga mahaifin shi shine Al-Hasan ibn Ali alayhi musallam zuriyatun ba'dha min ba'd annahu qala cewa shi ya ce wazanat fatimatu bintu rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama sayyida fatima alayha salam ta auna sayyida fatima yar manzon Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama bid'atu rasulillah ta auna gashin hasan lokacin da aka haife shi da gashin husaini shi ma lokacin da aka haife shi da gashin zainab ita ma lokacin da aka haife ta da gashin ummu kulthum ita ma lokacin da aka haife ta duka wannan yayan sayyida fatima ne yayan sayyidina ali a jikokin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a fatasaddaqat bi zinati zalika fidda tay sadaqa da gwargwadon wannan nauyin gashin da aka aske ta sadaqat da azurfa gwargwadon nauyin wannan abin a Hassan da Husaini da yawan mutane suna dauka ɗan biyu ne shi yasa an haifa mutum ɗan biyu sai ya sa musu Hassan da Husaini ko saboda zatan ɗan biyu ne ko alama su ijma'an ba wani sabani cewa wa da kani ne tsakanin su wajen ya kusa shekara biyu tsakanin su ya kusa shekara biyu wata 20 da wani abu tsakanin Hassan da Husaini lokacin da aka haife sayyidina Hassan shine wa ko lokacin da aka haife shi a manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda hadisi yazo a sunan na al-imamu Ahmad ibn Hanbal annabi sallallahu alaihi yazo sai ya ce ma sayyidina Ali a kawo abin da aka haifa min in gani da a kawo shi annabi sallallahu alaihi ya ga namiji ne sai ya ce me ka ayyana zaka sa mai suna sai ya ce har sai manzon Allah sallallahu alaihi sai ya ce a Hassan dai Hasanu na canja mai daga har na sa mai Hasanu lokacin da bayan shi kun bayan an haifi kaninsa shine sayyidina Husaini shi ma manzon Allah ya sake zuwa har yanzu ya a kawo masa shi ya karbe shi sai ya ce to wannan kuma me ka same sai ya ce wancan sunan da ba kace kar a samu wannan shi na samu wannan har ya ce a shi kuma a sa masa Husainu shi ma ne daga Hasanun ne ko Husainu kaga tasgiran wannan kenan to haka dai har yanzu a hadisin da aka haifi na uku shine kaninsu Muhsinu wanda shi kuma an ce ya yi wafati yana dan karami ne bai girma ba yana goye ya rasu shine Muhsin wasu daga cikin malamai suna ganin kaman ba a yi shi ba ma amma dai magana matabbaci ya kaman yanda yazo a hadisi sunan na al-Imam Ahmad kaman yanda na faɗi an yi Muhsinu sai dai ya rasu ne yana goye to shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo ya tambaye sayyidina Ali sai sunan Ali ya ce sai yadda ka samu ya rasulullah sai ya ce to a sa masa Muhsinu to anan ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce na sa musu suna ne da sunan ƴaƴan Annabi Harun alayhi salam akwai a kashuru ko da mukush a kashuru da kushairu da mukushar ko dai wani abu makamanci kamar suna haka su uku amma duka sunayen su daga juna suke Hasanu Husainu Muhsinu wancan kuma kashuru kushairu ko mukushiru ko dai wani abu makamancin wannan ma'ana yayi tafa'ul daga sunan yayi tafa'ul da kuma da kabanceceniya da dauko yanayi daga sunan ayyan Annabi Harun sai ya sa ma waɗannan jikoki nashi Al-Hasan wal Husain sannan kuma duka dai wannan abin da ake magana ana danganawa ne na maganan hakika cewa an musu hakika duka yawancin hadisan hakika ana komawa kan Al-Hasan wal Husain cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu hakika sannan sayyida Zainab kanwarsu wanda aka haifa bayan su sannan sayyida Ummu Kulthum wadda ita ma aka haifa daga baya a shi yasa ake da sabani ƴaƴan sayyida Fatima alaiha salam biyar ne ko hudu jawab malamai sun tafi akan biyar ne Hasan Husainu Muhsinu Zainab Ummu Kulthum afwan akwai Ruqayya ko da yake ita da dalilin ina jin dalilin da yasa bai akwai dalilin da yasa bai kawo ta anan ba ana dai da sabani cikin ƴaƴanta amma wanda suka fi tabbata tarihi ya fi tabbatar da su sune waɗannan guda biyar Hasan Husainu da wanda bai kawo nan ba Muhsinu da Zainab da Ummu Kulthum dan Zainab da Ummu Kulthum su kan ma duka ai tarihi ya san su da aurai tayyan su kaman ita Zainab ta auri Abdullahi dan Ja'far dan Abi Talib ko wato dan amminta kenan dan uwan mahaifinta daga baya bayan ya rusta aure dan uwansa bayan ya rusta ta sake auren dan uwansa har yanzu dan uwan wannan haka dai ta yi aure kaman guda uku ko ma guda hudu ita kuma ummu kulthum ta aure sayyidina umar dan kaddabi radiyallahu anhu wanda har sun haifi ayya da shi wanda har lokacin daura auren ake tambayin shi aka ce menene alfaharinka a cikin auren yar aliyu yace babban alfahari na saboda ran tashin alkiyama idan Allah madaukakin sarki yana kiran surkan manzon Allah ni ma a kira ni a ciki idan Allah yana taro surkan manzon Allah yana cewa wane ya auri yar manzon Allah wane ya auri jikar manzon Allah wane ya aura wa manzon Allah to a taso ni a cikin wanda ya aura wa manzon Allah kuma ya aura daga manzon Allah sai yace babban abin alfahari na kenan a cikin yawuran yar gidan Aliyu ita ce ummu kulthum Allah ya kara musu aminci gaba daya to fa tasaddaqat bi zinati fidda tai sadaka da nauyin azurfa babul amali fil aqiqa wannan babin shi kuma zai magana akan yaya ake yin aqiqa din shi abin yankan yadda ake aikatawa hadathani yahya an malikin an nafi'in anna abdullah ibn umara lam yakun yas'aluhu ahadun min ahlihi aqiqatan illa a'tahu iyyaha وقال يؤق عن ولده بشاتين شاتين عن الذكور والإناث دغا يحيى دغا امام مالك دغا نافع مولى عبد الله بن عمر كينان شي kuma ya karba daga maula din sa har yanzu dan ana cewa yantaccen bawa ana ce mishi maula wanda yayin yancin ma ana ce mishi maula har yanzu ko bawan da aka yantar ana kiran shi maula wani shi yasa ake kiran nafi'u maula ibn umar sannan wanda ya yantar kaman shi ibnu umar da ya yantar da abdullah da ya yantar da nafi'un ana kiran shi maula nafi'u wato shi wannan shugaban nafi'u sai a kira shi maula nafi' shi ma nafi'un a kira shi maula ibn umar wato yantaccen bawan ibnu umar domin kalman maula tana da ma'anoni kaman guda biyar ne a lugar larabci tana da ma'anan wanda aka yantar tana da ma'anan shugaba ne na farko jagora ko tana da ma'anan mai jibintar lamari tana da ma'anan wanda aka yantar tana da ma'anan wanda ya yantar tana da ma'anan dan uwa kawai kaman kace dan uwa na ya akhi da ake fada ko ya akhal karim haka dai da ake fada to shi wanda na dan uwa ma tana da karfi ko dan qur'ani ne yazo da ita ko ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum alan yan uwanku ake nufi so da haka ba dan kawai mutun ya ce maka maulana shikenan ya ce maka ko shugabana ko wani abu makamanci a dan uwa kawai yake nufi dan uwana na musulunci kan ka ce a dan uwana da Hausa ma ana fadi ko yan uwan mu musulmai da sauran abu makamancin wannan daga ibnu umar cewa abdullahi ibn umar ya kasance lam yakun yasaluhu ahadun min ahlihi aqiqa wanda daga cikin ahalin shi bai kasance yana tambayan shi abin yanka ba illa Allahu iyaha face sai ya bashi saboda mene saboda koyi da sunnar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa idan aka yi wa mutum haihuwa a inda hali ya yanka abin yanka amma bashi abin yankan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanka ma Al-Hasan wal Husainu kenan saboda Abdullahi ibn Umar yana cikin masu tsananin koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin dukkan abubuwan da ya aikata kuma daidai da yadda yayi illa atahu iyaha wa kana yaqu an waladihi bi shatin shatin ya kasance Abdullahi ibn Umar yana yin aqiqa wa ƴaƴansa waladinsa bi shatin shatin da akuya akuya ko kuma tinkiya tinkiya kaga shi Imam Malik sai ya zabi duk abin da aka haifa ko mace ko namiji daya wasu malamai kuma suka zabi in namiji ne a yanka biyu in mace ce a yanka daya shi ma wannan ya tabbata a sunna anul dhukuri wal inath yana yanka dai ga ƴaƴa maza da ƴaƴa mata wa haddathani an malik an rabi'a ibn abi abdurrahman an muhammad ibn ibrahim ibn harith at-taymi annahu qala sami'tu abi yastahibbu al-aqiqata walau bi usfurin daga imam malik daga Rabi'ata ibn Abi Abdurrahman wanda ake cewa Rabi'atul Ra'i daga Muhammad dan Ibrahim dan Harith at-Taymi wato Muhammad ibn Ibrahim ibn Harith at-Taymi Ibn Harith al-Taymi kenan annahu qal yace sami'tu abi yace naji mahaifina wato Ibrahim bin Harith al-Taymi sami'tu abi yastahibbu al-aqiqa yace yastahibbu al-aqiqa yana son yaga an yi yanka wa abin da aka haifa walau bi usfurin koda tsuntsu aka samu tsuntsu beni shine usfur ko ben dan karamin tsuntsun nan haka dan mitsi tsuntsun nan yace koda dan tsuntsu ne dan kararrami dudda ijma'an ba a yin yanka da tsuntsu to amma dai wannan duka mubalaga ne na cewa kar a bari inda iko indai da iko kar a fasa lallai ayi abne mai kyau a yanka ko ma yafi daya ma ba laifi dan a wadatar da mutane a matsayin walima daya a matsayin hakika ko biya a matsayin hakika saura kuma a ce wannan na walima ne kamar yanda aka ce ne daya daga cikin sahabbai ina kira tan Abdurrahman ibn Auf Abla ibn Abbas Abla ibn kamar yanda mun karanta a baya ina zatan kafin mu bada hutu a maganan layyako cewa layya ta taba zo mishi ba shi da abin da zai sayar ragon layya kawai yaje siyo zakara yazo yanka yace nayi layya go duk da ba a layya da zakara to amma shi dai yana ganin maimakon fasawan tunda wannan yake da iko bari yayi da abin da yake da iko kuma Allah madaukakin sarki yaga abin da yayi ya karba mishi Allah ya karba wa haddathani an malik annahu balagahu annahu uqa an hasan wa husayn ibn ali ibn abi talib daga malik cewa yazo mishi annahu uqa an hasan wa husayn cewa an yi hakika wa sayyidina hasan da sayyidina husayn ibn ali ibn abi talib ya'yan sayyidina ali dan abi talib alaihi wassalam wa haddathani an malik an hisham ibn urwa anna abahu urwa tabni zubair urwa tabni zubair kana yaqqa an banihi adh-dhukur wal inas bi shatin shatin daga malik daga hisham ibn urwa shi kuma ya karba daga mahaifin shi ya cewa mahaifinsa urwa ibn zubair ya kasance ya uku an banihi yana yin yanka na ranan kwana bakwai ga ƴaƴan shi maza wal inas da ƴaƴan shi mata bishatin shatin kowanne yana yanka masa akuya ɗai ɗai in an ce akuya yana ɗaukan kamar yadda na faɗi akuya wanda muka sani sunan akuya ko kuma tinkiya idan an ce kafsh kuma shi ana nufin rago kamar yadda zai zo a wasu hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa an yanka masa sayyidina Hassan raguna guda biyu an yanka masa sayyidina Husain raguna guda biyu qala malik imam malik yace al-amru indana fil aqiqati anna man aqa fa inna ma yaqqa an walidihi bi shatin shatid dhukuri wal inas wa laysat al aqiqatu bi wajibatin walakinnaha tustahabbu al amalu biha وهي من الامر الذي لم يزل عليه الناس عندنا امام مالك يace al'amru indana abin da yake mu a wurin mu mutanen madina kuma muka ajje shi a matsayin mazhabar mu fil aqiqa a cikin aqiqa anna man aqa cewa duk wanda zai yi aqiqa fa inna ma yaqqa an walidihi bi shatin to ya aqiqan wa ayyansa da shat wato da akuya shatid dhukuri wal inas akuya na maza da akuya na mata shat adh-dhukuri wal inath wa laysat al-aqiqatu biwajibatin imam malik yace aqiqan nan ba wajibi bace walakinnaha yustahabbu al-amalu biha sai dai an so yin ta wa hiya min al-amri alladhi lam yazal alayhi an-nasu indana yace iya daga cikin al'amarin da mutane ba su gushe ba a wurin mu cewa suna yi haka aka gada daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma haka ake kaddamarwa cewa duka ran kwana bakwai a yankawa abin yanka abin da Allah madaukakin sarki ya hore faman aqqa an waladihi dukan wanda zai yi faman aqqa an waladihi fa inna ma hiya bi manzilatin nusuki wadhahaya imam malik yace duk wanda zai yi aqiqa ga dan sa to aqiqan tana a matsayin nusuku ne da dhahaya wato wajen sifanta da wajen tsarinta da kuma wajen cewanta a matsayin ibada yayi yaji a matsayin ibada yayi fa inna ma hiya bi manzilatin nusuki tana matsayin hadaya wadhahaya tana matsayin abubuwan da ake yankawa na ranar layya wanda muka karatun shi a baya kafin wannan babin la yajuzu fiha awra, yace ba a yanka wadda take mai matsalan idanu, ita ce mai ido daya, wala ajfa, ba a yanka kyamushashiya maras lafiya, wala maksura, ba a yanka karyayya ko wadda aka karya makaho sabon karyawa yana jini, wala maurida, ba a yanka wadda take da rashin lafiya kuma rashin lafiya mabayyani, wala yuba'u min lahmiha shay'un, ba a saida wani abu daga cikin naman, wala jilduha, ba a saida fatan, wa yuksaru izamuha, kuma ana karya kashin wajen ci, a tattaune shi a kakkarya shi a yi yadda ake so, ko sabanin abin da jahiliya suka zo da shi na cewa mutanen jahiliya su a wurin su sun ce wai in aka maka haihuwa ka yanka abin yanka to a ci naman tsokar amma karya kar a karya kashin kamar yadda na faɗi a baya sun ce wai karya kashin yana mene wai karya kashin yana kamar ka karya kashin shi yaron da aka haifa ne suna canfawa cewa wai zai haifar masa da rashin lafiyan gabobi da waye zai karye zai yi menene da sauransu waya akulu ahalu hamil lahamiha kuma ahalin wanda aka yanka ma wanda aka ma haihuwan zasu ci daga naman shi ma wannan kauce ma abin da yake na mutanen jahiliya wasu daga cikin mutanen jahiliya in an yanka sai a ce ahalin wanda aka ma haihuwan ba za su ci ba in sun ci wai kamar Allah bai karba ba kenan wa tasaddaquna minha za kuma su yi sadaka daga ciki shi kuma wannan sabanin abin da ba jahiliya ba alamiya suke yi ko misali in aka yi sai a tattare naman duka a gida a hana kowa shi ma wannan ba daidai bane a tattare naman ya zama daga mai jego sai ƴaƴanta sai ƴan gidan sai mijin ba kuma daidai bane a rabe naman kamar yanda nace malamai ma sun ce makruhi ne musamman a mazhabin Imam Malik cewa makruhi ne abin da aka yanka na ranan suna a rabe shi duka a ranan sunan wato ayi abinci da shi duka a rabe wa mutane bayan kuma aqiqa ne a in ana buƙatar raba wa mutane a matsayin walima sai ayi biyu sai ayi na walima daban sai ayi na aqiqa daban amma sun hana saboda guje ma tafakhur da abubuwa na nuna isa da alfahari da sauransu wala yumassu sabiyu bi shay'in min damiha yace wala yumassu sabiyu sannan kuma ba a shafe jikin shi jaririn ko kan shi bi shay'in da wani abu min damiha na daga jinin ita a abin da aka yanka din wannan shine karshen kitabul aqiqa a okay hadisan okay babobin ko okay an tsallake hadisi da wanne ne Na'am
shine ba a karanta ba amma kare da shine kowa aka karanta abun kuma na da bende
okay so ni nan sau daya ya kawo shi wanda yace walau bi usfurin an Muhammad bin Ibrahim bin Haris Taimi samiyatu abi shi yastahibul aqiqa walau bi usfurin ni dai hadisin da yake kafin wannan da aka faɗa yanzu shine hadisin farkon babi حدثنا يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر اكو وني تسكانو سو نا اوكي شينه بامي با وحدثني عن مالك عربي بن ابي عبد الرحمن عن محمد بن علي بن الحسين انه قال وزن فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين فتصدق بن امين ايش معنى اوكي نسما مكاي بامي wannan ba اوكي haka ne daga Malik daga Rabi'a haka daga Rabi'a ta dan Abdurrahman Rabi'atul Ra'i kenan daga Muhammad ibn Ali daga Muhammad shine Muhammadul Baqir dan Ali ibn al-Husaini annahu qala cewa shi yace wazan Fatima bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai da Fatima yar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta auna sha'ara Hasanin wa Husainin gashin da aka aske na ranan kwana bakwai na sayyidina Hasan da sayyidina Husaini kowane ran da aka haife shi kenan fa tasaddaqat bi zinati fiddatan tayi sadaka da gurgudan fidda wato gurgudan azurfa nauyin azurfa kenan a auna azurfa nauyinta a auna gashin nauyin shi sai a dora azurfa wanda ta kai nauyin gashin sai a bada sadaka wannan abne mai kyau a sunna shine hadisin da mabidin bukun na'am dala kafe nawa ne okay na'am dai saura 20 to zamu shiga sabon babi mai duka babobi suna da muhimmanci amma wannan babin yana da matakan muhimmanci kwarai babin da yake magana akan gado zamu shiga littafi akan gado koda ba mu yi karatun ba dai zamu yi koda muqaddima a daidai gurgudo in yaso sai shiga karatun sai mu bari ko rana ita yau yanayin lokaci in mun yi muqaddima sai mu tsaya wato kila da akwai in tambayoyi sai mu yi bismillahir rahmanir rahim kitabul fara'id babi zai magana akan fara'id gado gado wani abu ne wanda Allah madaukakin sarki ya raba da kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana fadi a hadisi yana cewa Allah madaukakin sarki bai barwa wani annabi makusanci cikin annabawa ya raba gado ba Allah madaukakin sarki da kanshi ya dauki nauyin raba gado saboda mene saboda badakalar da aka rika yi a cikin gado a zamanin jahiliya duka watakila mun san ayoyin suratul nisa'i guda uku yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayain ayoyi guda biyu nan da kuma ayan karshen suratul nisa'i da kuma wata aya a can karshen suratul anfal waɗannan sune ayoyin da suka yi magana akan gado a cikin alqur'ani a filla filla dalla dalla manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato wajen muhimmancin shi ilimin gado din manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku koya ma ƴaƴanku karatun alqur'ani har su iya kuma ku koya musu raban gado har su iya saboda muhimmancin sa wato kamar yanda ake koyan karatun alqur'ani a matsawa kai adibu auladukum ala salasi khisalun hubbi nabiyyukum wa hubbi ahli baitihi wa qira'atil qur'an ko kaga qira'atil qur'ani yazo cikin abin da adibu auladukum ko hadisin imamu tabarani hadisin sayyidina ali wanda yake cikin mu'jam na al-imamu tabarani to kenan shi ma gado manzala sasan ya ce shi ma gado muhimmancin shi ya kai a rika koya ma yara har su iya kuma abu ne wanda yake da wahala sannan kuma abu ne wanda yake da lungu lungu sako sako shi yasa ba duka malamai kan yadda su fada ma harkan gado ba sai dai dan sama sama dai dan daidai gurgudo dai wanda ya rasu yana da ƴaƴa mata da maza ahli zakari misal haddul unsayni ko wani abu makamanci yana daga cikin ilimomi masu matukar muhimmanci masu matukar wahala masu kuma matukar sammatsi masu matukar sammatsi kwarai malamai sun yi ta iya kokari wajen rubuce-rubuce akan abin da waɗannan ayoyi suka kunsa Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi to wannan yau ne zamu shiga cikin wannan babi da zai fara magana akan wannan littafi da zai fara magana akan gado wanda a muwadda shine littafi na 27 ko a cikin muwadda fatan mu Allah madaukakin sarki ya bamu ikon dacewa da daidai Allah madaukakin sarki ya mana tawfiki gaba ɗayan mu duka da mu da ku duka cikin fahimtar abin da Allah madaukakin sarki yake da manufa a cikin abin da shine daidai cikin abin da ya shafi shi raban gado din kamar yadda na faɗi yusikumullahu fi auladikum ita ce aya ta farko da ta fara ko in ce ita ce aya da ta kunshe abin da ya shafi raban gado da ita da ƴar uwarta da kuma ɗaya ƴar uwarta da ke ƙarshen suratul nisa'i da kuma ayan suratul anfal dukkan wani aya da ba wannan ba misali ko kuma wani hadisi to yana taimaka ma waɗannan yana taimaka ma waɗannan ayoyin ne wajen jawabin ya za a raba gado ɗin har yanzu wannan ayoyi na maganan gado sababin nuzulinta malamai suna da maganganu guda uku a kai wasu sun ce dalilin fara gado da aka fara yi a musulunci shine rashin lafiyan da Jabiru ɗan Abdullahi al-Ansari ya yi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya je duba shi kamar yadda hadisi yana cikin sahihu duka da sunanu Bukhari ya rawaita Muslim Tirmidhi Nasa'i Abu Dawud Ibn Majah cewa Jabir dan Abdullah al-Asai na faɗa cewa na yi rashin lafiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi tattaki da kafa bi hau abin hawa ba yazo har gidana da shi da Abubakar suka duba ni yace da manzala sa san ya duba ni nace rasulullahi gashi ina ganin rashin lafiyan nan zan rasu zan bar dukiya da yawa ƴaƴana kuma mata ne kuma ka san ya rasulullahi abin da ake ciki na matsala shine ɗan uwan mutum idan mutum ya rasu yana da ƴaƴa mata ba a ba ƴaƴansa mata gado kwata kwata to manzala sallallahu alaihi wasallam sai yace to Allah madaukakin sarki zai kawo mafita to shine aka saukar da yusukumullahu fi auladikum tana magana akan gado sababi na biyu shine Sa'ad ibn Rabi'a lokacin da ya rasu yana da dukiya sai aka za a raba gado sai aka hana ƴaƴan shi mata akwai ƴashi mace sai dan uwansa da ya tashi sai ya rike dukiyan duka sai san wa ƴaƴan shi maza wani abu sai ya hana ƴar shi mace kamar yadda suke yi a zamanin jahiliya sai suka aka kawo ƙara wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa ya rasulullahi ga Sa'ad ibn Rabi'a da ya rasu ya wafati mun yi maganar shi a karatu ina jin a baya duka bai fi ɗan watanni ba ko da wafatin sa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aika a nemo gawarsa a Uhudu aka je aka same shi ana ta tigiya kana cikin matattu ko kana cikin rayuwa yace ina cikin matattu amma dai ga sako a gaya manzala sallallahu alaihi wasallam a lokacin da kare yake magana ya zo dab da rasuwa to shine da ya rasu gadan shi da aka zo aka kawo ƙara wurin manzala sallallahu alaihi wasallam cewa ga yashi ba a bata komi ba kuma a ka'idan mutane larabawa yanda suke idan sun ga mace in ba ta da iyaye in ba ta da uba ya rasu to in ba ta da wani dukiya mutane suna kyamatan aurenta in ba a bar mata komi ba sai manzala sallallahu alaihi wasallam sai yace ba komi Allah zai kawo mafita to shine aka saukar da yusukumullahu fi auladikum lidhakari mithlu haddil unsayaini cewa duk abin da aka ba namiji za a bata rabi to ibnu hajar ya kawo wannan shi ma hadisi ne yazo cikin bukhari da muslim duka in an zo karatu za karanta sannan ibnu hajar ya sake kawo wani magana kuma na uku bayan wannan cewa duka ayan gado ta sauka sau biyu ne ta sauka lokacin saboda lokacin Jabiru bin Abdullahi al-Ansari a lokacin da ayat ta sauka na farko Jabiru ma ko aure bai da shi balle ya haihu ko saboda haka ya ta sauka na farko ga Sa'ad ibn Rabi'a ta sauka na biyu ga Jabiru ibn Abdullahi al-Ansari da ma wasu bayanai bayan wannan to maganar ayan kenan sannan har yanzu gado yana daga cikin abubuwa guda biyar waɗanda malamai suke cewa haƙƙin mamaci akwai haƙƙun thabitun qabla al-maut akwai haƙƙun thabitun ba'da al-maut wato akwai haƙƙi wanda yake yana da alaka da mamaci tun kan ya rasu su ne kamar jingina mutum ne ya bada jinginan abu ya karba wasu kuɗi a wurin wani sai ya rasu bai karba jinginan ba kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi wafati wadir'uhu marhunun indal yahudiyyin da ake faɗi a hadisi to kamar jingina sun ce wannan haƙƙi ne daga cikin haƙƙi ne sabiti qablal maut haƙƙi ne da yake kan mutum tun bai rasu ba yayi jingina saboda haka in ya rasu za a saida wani abu da yake da shi a biya jingina ko a karba wannan abin da ya bada jingina a sayar a biya mai abu kayan shi ko kuma shi mai abun ai ciniki da shi ya saya daidai a yi siya na adalci ya cika wa masu inda ciko ya cika wa magada kuɗin su shikenan shi ya zauni abin sannan kuma sai bashi shi kuma wanda ba jingina ba mutum ne ya je wurin mutum ya karbi kuɗi a hannun shi a matsayin bashi sai ya rasu kaga wannan ai lazimi ne ga zumman mutum lazimin ne bizin matihi kan ya rasu ya biya to in ya rasu lazimin nan yana ci gaba da bin sa har bayan ya rasu duka wannan ana kiran su huquq allazima qabla almaut to duka dai su guda biyar ne akwai ragowan biyar din akwai ragowan ciko su ne bashi da ake bin mutum yana cikin haƙoƙin mutum bayan ya rasu akwai tajihizi wanda malamai suna saɓani a wajen tajihizi za a ƙaddamar ko kuwa gado da ko kuwa bashi za a ƙaddamar domin duka wannan kan ai gado sai an yi su an fahimta duka wannan kafin a fara maganan gado cewa me ya bari me za a rabawa nawa za a ba wani nawa za a ba wance nawa wani ya samu duka wannan sai an gama da maganan abubuwa guda biyu sai an gama da maganan bashi bashin nan mun faɗi nau'in sansa guda biyu, akwai bashi na rahnu, akwai kuma bashi na karban mujarradin dainu kawai, diyun. Ko to malamai sun yi sabani, wasu sun ce ana farawa da maganan tajhizi ne dan ba su taba barin mutum ba babunnewa. Ko suka ce to mutum ne ya rasu, kowa ya ce ba zai bada kuɗi a masa likafani ba, magadan shi ba su da kuɗi da su bada a masa likafani, dole a cikin abin da ya bari za a sayi da wani abu ko za a ɗauka wani abu, sai a masa mene, sai a masa likafani. Idan masu masa wanka suka ce ba za su masa wanka ba, wa har yanzu wajibi ne a biya kuɗi a masa wanka. Wataƙila ma shi ne ya sa wasu daga cikin musulmi suka gano fikiran buɗe gidajen wanka, ko na ji Adamawa inda na yi tafsir an nuna min wani building haka, wani wuri ƙato da ƙungiyar Izalatul Bid'a ta gina na wankan gawa, amma na haya daga asibiti, dama da an maka rasuwa ko daga asibiti ko daga gida, kawai waya za ka yi ga lambobin wayansu, za su zo da mota su ɗauka gawan su je su shirya ta, su gyara ta, su mata likafani, su mata komi, amma wata sallah a wurin kawai tsakaninka da gawan, sai dai a je abin ne maka, amma za ka biya. Idan iyawan ka kake so a baka gawan ka, kaje kai inda wata sallah ga kuɗin da za ka biya, idan ka za kake so ga kuɗin da za ka biya. Wannan an ce ƙasashen Larabawa duka suna yi, nan ƙasar ne irin wannan afkar ɗin ba su zo mana ba sai yanzu ne, duk da ba haka ya kamata a yi ba a ƙa'ida. Gwamnati ya kamata samar da irin waɗannan wuraren, kuma ta gyara su, ta inganta su, ta aminta su. To amma in gwamnati ba ta yi ba, to ƙungiyoyi in sun yi babu laifi. Saboda haka dai idan mutum ya rasu ba wanda zai masa wanka, wajibi ne a biya kuɗin wankansa a cikin kuɗin shi wanda ya bari kafin gado. Mafhum? Idan ba wanda ya su tona masa kabarin da za a bisne shi, wajibi ne a biya kuɗin tona masa kabari. Da ba a biyan kuɗin tona kabari, amma yanzu ya ga a garuruwanmu duk biyan kuɗi yake yi, ko da ba ta hanya kai tsaye ba. Akwai waɗansu mutane za a ga sun karrasa kansu suna zaune a makabarta, sunansu masu gadin makabarta, in an maka rasuwa za ka zo ka faɗa, ka zo da awo ka ba su tona kabari, ko ba za su faɗi ko nawa za ka ba su ba, amma kai kanka ba za ka bar su haka ba. To kaga dai ai biya ne dai, kuma in baka biya za su yi tabinka, ko har sai ka ba su. Haka suke yi mana, za su yi tabinka, suna nuna maka isharori, in ma ka ƙi za su gaya maka aikin kabarin nan mun kashe kaza, an siyo ya sunanta marmara ta kaza, an siyo yashi na kaza, an yi waye, an sai ruwa na kaza da sauransu. Kaga dai hikimomi ne dai na ana so a maita abin duka ya zama na kuɗi. Ga makabarta ta musulmi, amma kuma tona kabarin zai zo ya zama na kuɗi, saboda gwamnati ta kasa, ta gaza wajen samar da irin waɗannan abubuwa. Kuma babu laifi dan an samar da na haya ɗin. To ta jihizi dai shi ne, sai a zo kuma bayan nan, sai a zo a ji to shi kenan mutumin nan ana bin sa bashi ne na biyu kenan, ko kuma ya zama na ɗaya, tunda na ce malamai suna da saɓani. Ta jihizi ake yi ko biyan bashi ake yi bayan mutum ya rasu? To in ta jihizi aka fara yi, sai a zo bashi. Akwai wanda yake bi bashi, ana jinkirtawa mutum har shekara guda in mawadaci ne kwarai, ko a ci gaba da bincikan masu bin sa bashi da waɗanda yake bi. A wajen bashin nan a shari'ance, idan mutum ya ci bashi, misali na ci bashi, sai na ce sai watan Rabi'ul Awwal zan biya, sai yau sai na rasu, sai na rasu, misali yau ba muna watan Shawwal ba, 20 yau sai na rasu, to yau za a biya bashi. Ba na ce sai watan Rabi'ul Awwal ba, ba za a jira sai watan Rabi'ul Awwal ba. Amma idan wani ya ci bashi a wurina, misali muna harkan kasuwanci da kai, misali sai ka ci bashi a wurina, ko muna wata mu'amala dai na baka bashi, sai muka yi a rubuce, idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu, muka yi a rubuce sai watan Rabi'ul Awwal za ka biya ni, to sai na rasu yau. Saboda haka ba wajibi bane ka biya kuɗin sai watan Rabi'ul Awwal yayi. Magada za su gaji wannan bashin. An gane bambancin? Wanda ya rasu ya ci wani bashi, to da ya rasu kawai za a biya bashin, wannan shi ne wajibi. Amma in shi yake bi, to ba za a biya bashin ba sai lokacin biyan bashin ya yi. Sai dai in shi wanda ya ci bashin ne daga wurin mai rasuwan, sai ya ga a'a, haƙƙin nan ya riga ya zama na magada, haƙƙin magada kuma yana da matsala ƙwarai, bari in maza in biya bashin nan duk da lokaci bai yi ba, to wannan sai ya ɗauka ya biya. Tunda ba dole ba ne don mun yi agreement da kai a rubuce, ka ci bashi a wurina, dole sai lokacin ya yi. In ka kama in ce ba zan ansa ba sai lokaci ya yi, a'a, kafin lokacin kana iya biya, kana da dama. Mafhum? Saboda haka dai sai a zo a gama da maganan bashi, ko da bashin zai cinye, kamar yadda mai risala ya faɗi, Allah ya saka musu da alkhairi, ko da bashin zai cinye dukiyar sai an biya, misali a ce mutum ya ban miliyan 2 shi kuma ana biyan shi miliyan miliyan 200,000 ko sai a biya bashin miliyan 2 nan magadan shi su nemo 100 su biya a cika ko dole ne saboda haka dai shine abu na biyu da za a yi abu na uku shine abu na hudu ko na uku shine wasaya sai a zo kuma sai abu wasiyoyi cewa to ya bar wasiya shi ma ba wannan kan araba kafin araba gado kafin ya rasu ya bar wasiya sai a ce a duba ya bar wasiya to wasiyan nan ya take to aka wasiyan a duba wasiyan nan ta dace da shari'a ta dace da shari'a nawa ya bari sai a ce to a yanzu dai abin da aka iya sani shine mutumin nan ya bar kudi naira miliyan 1 tsakanin kudi da kaya abin da ya bari an yi kiyasin duka abin da ya bari ya kai naira miliyan 1 to wasiyan da yayi mecece sai a ce wasiya yayi wasiyan abu kaza cewa akwai gini masallaci kaza ko makaranta kaza da ya fara ko abu kaza da yake so zai yi ko auren wani nashiwa ne ya taso ya ce kayan daki yana kan shi ko ya rasu a yi ma'ana ya bar wasiya musamman in a rubuce sai a ce to wannan wasiya za ta ci nawa sai aka ce wasiyan za ta ci 300,000 kaga ai wasiyan nan a miliyan 1 300,000 ba sulusi kenan ba kuma bai karasa ba sai a zartar da wasiyan kafin a raba gado amma idan aka ce miliyan 1 ya bari amma a miliyan 1 nan ya bar wasiyan naira 500,000 akwai wasiya da ya bari wasiyan nan kuma za ta ci kudi naira 500,000 sai a ce to ba za a zartar da wasiyan ba amma wasiyan suwaye wanda za a ba ma wasiyan wanda ya bar wasai a ce suwane ne suwane yace ayi kaza sai a ce to a kira su kuma gada ku zo sai a zauna ga mai raba gado ga magada ga wanda za su karbi wasiya sai a ce to kun ga dai abin da mutumin nan ya bari kaza ne haƙin magada to amma akwai kuma wasiya da ya bari ita ake farawa da ita amma wasiyan nan ta fi ɗaya bisa ukun dukiya shi kuma ka'idan shari'a idan wasiya ta fi ɗaya bisa ukun dukiya ba a yin ta sai a sakko in zai yi sai a sakko ƙasa ɗaya bisa ukun dukiya in ma in kuma ba zai taɓa yiwuwa ba dole sai an kai wancan gejin ne to sai a fasa ta kwatanta sai dai in ta wuce ɗaya bisa duk ukun dukiyar sai magadan suka ce ba komai a yi kawai in ma nawa ne kawai mu ba matsala in ma ya cinye kuɗin ko ya cinye sama da rabin kuɗin a yi to wannan sai a yi amma da yarjejeniyan dukansu gaba daya kar ya zama wani mutum ɗaya ya ce a'a in wani ya ce a'a to a biya tashi saboda matsalan da gado yake da shi saboda haka dai ita wasiya ba za ta ci sama da ɗaya bisa ukun dukiya ba wannan ko malamai sun gino shi sun yi ijma'i akan haka kuma sun gino shi daga hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas ko wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kaita hadisi ne cikin sahihu muslim Imam An-Nawawi dai ya kawo shi cikin Riyadhus Salihin lokacin da ya rashin lafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo duba shi a Makka lokacin kafin ya hijira ya koka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa tunda aka hijira bai da lafiya bai samu yayi hijira ba gashi yana tarin dukiya gashi essa daya gashi yana ganin zai rasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a karka damu in ma ka ci gaba da zamanka a nan Makka baka yi hijira ba zamanka zai zama alkhairi sauran musulmi za su samu karfi suna ganin ka cewa ɗaya daga cikin manyan sahabbai ɗaya daga cikin kaza ɗaya daga cikin kaza kuma kana tare da su zai zama musu karfi munafikan da suke Makka kuma su kuma zai zama musu wanda ba musulmin kirki ba zai zama musu karya gwiwa suna ganin ka kana garin Makka kuma ina ganin ma zaka warke zaka haɗu da ƴan uwanka zaka yi hijira tare da su zaka yi hijira din yanda ƴan uwanka suka hijira za ma ka hayayyafi ƴaƴa da yawa zaka daɗe a musulunci ko yace to dukiyata yace kuma dukiyarka da ka koka cewa kana so ka bada dukiyarka aikin musulunci ba za ka karba ba dukiyarka kana da rai yanzu ba za ka karbi dukiyarka ba yace tawassulai a karbi 2/3 yace a'a a karbi rabi yace a'a a karbi 1/3 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai shiru sai yace to 1/3 ma yayi yawa amma a iya karban 1/3 to daga nan aka gino asalin cewa wasiya 1/3 kar ta haura sai abu na cikon na biyar shine miraf to sai a zo gado bayan duka an zartar da waɗannan abubuwan sun fita ma'ana bashi jingina ta fita bashi ya fita a biyu kenan ko tajhizi ya fita a wasiya ta fita in an tabbatar in ba tabbatar ita ko ma dai a wani hali an gama maganar ta to kuma dan abin da ya bari kuma sai a zo shine lidzakari misl hadzul unsayaini to shikenan to kuma su waye za su ci gado abin da aka bari bayan na biyar din su waye za su ci su ne mutum 10 su ne mutum 25 mutum 25 kadai suke cin gadan mutum 25 din nan 15 maza 15 maza saura kuma guda 10 mata waɗannan mazan su ne kamar haka sunayen su zai zo duka a cikin karatu to amma ina ganin zai fi kyau ne a yadda malamai suka saba yi a fara fadin shi a muqaddima dan ya zama duk sanda ake cikin karatun da an fada kawai zai zo wa mutum da an fadi wa'annan mutum 15 maza masu cin gado su ne da zai ci gado dan da zai ci gado jika kenan ko shine dan da zai ci gado uba zai ci gado uban uba zai ci gado dan uwa shakiki shine wanda ake uwa daya uba daya da shi shi ma zai iya cin gado sannan kuma li abbi zai ci gado ma'ana wanda ake mahaifi daya zai ci gado sannan li ummi shi ma akwai yanda za a iya yi zai ci gado duka in an zo cikin karatu duka za a gani sannan dan uwa shakiki in ba dan uwan kenan ko shi ma akwai ta yanda in ba mahaifinsa shine dan uwa shakiki ma'ana dan wanka wanda kuke uwa daya uba daya ko dan kaninka da kuke uwa daya uba daya sannan sai dan uwa li abbi sai dan uwa li ummi sannan kuma sai sai yar uwa shakikiya sannan kuma sai dan wato sai yar uwa shakikiya ko na fade ta a wannan cikin maza ashe muke zanawa sai dan ibnu ummi shaqiq wato dan yar uwa shakikiya dan yar uwa shakikiya yar uwa ko da kuke uwa daya uba daya to danta in ba ita kuma babu wanda za su kare duka daga cin gado sai shi ma zai iya cin gado sai dan uwa li abbi banda dan uwa banda dan yar uwa li ummi shi kan wannan ba ta yadda zai ci an gane ko sannan kuma a cikin maza ragowan biyun sai miji shi ma zai ci gadon matar shi sannan kuma sai wanda kuma ya yantar da bawa shi ma zai ci gadon bawan idan bawan ya rasu zai ci gadon bawan wa'annan sune maza mutum 15 wa'anda suke cin gado a cikin maza sai wanda suke cin gado a cikin mata har yanzu su kuma guda 10 kamar yadda na faɗi su ne cikin in ka hada su ne mutum 25 wanda suke cin gadon mutum su ne yarsa ta cikin shi sai yar ɗansa sai kuma mahaifiyansa duka kaga wannan mata ne sai babar wato ita ce walidatul wato babar babar shi kakar shi kenan sai babar baban shi sai kuma yar uwa shakikiya wato yar uwansa shakikiya ita ce ta shida sai kuma yar uwarsa wanda suka hada uba daya sai yar uwansa wanda suke uwa daya sai kuma mata ita ma tana cin gadon miji sai kuma matar da take da bawa bawan ya rasu kaga 10 kenan to wa'annan su ne mata 10 da maza 15 sai su ne suke cin gado to a cikin wa'annan mutane guda 25 duka suna cin gado ta ɗayan hanya uku ne ko dai ta nasaba ko ta auratayya ko kuma ta ƴantarwa ba na hudu ko ta nasaba su ne mutum 21 ihda wa 20 su suke cin gado ta hanyar nasaba mutum 21 suna cin gado ne ta hanyar nasaba kamar su ne mafi yawan wanda aka zana banda na ƙarshe in ka cire masu auratayya kamar mace da miji ko miji da mata miji ya rasu ya bar mata ko mata ta rasu ta bar miji ko kuma mace tana da bawa ko namiji yana da bawa in ka cire wa'annan zaka gansu wa'annan guda hudu ne ko to in ka cire hudun nan zai rage 21 21 nan duka suna cin gado ta hanyar nasaba ne an fahimta su 21 sai auratayya masu cin gado ta hanyar ayatayya mutum biyu ne shine miji zai ci gadon matar shi in tana matar shi ta rasu mata za ta ci gadon miji in yana mijinta ya rasu kaga biyu to sai kuma cikon biyun wanda zai baka shine cikon 25 din su ne ta hanyar ya sunan shi mallaka tayyib jazakumullahu khairan kana da bawa sai bawan ya rasu bawa ba a gadan shi saboda haka zaka ci dukiyar bawan in mace tana da bawa ya rasu bawan ta ne za ta ci dukiyar bawan wayannan sune guda 25 daga cikin wayanda suke cin gado mutum 25 sune 25 wayannan 21 da nasaba biyu da auratayya biyu kuma da mallaka to kuma sai abubuwan da suke hana cin gado har yanzu mawani'ul akwai abubuwan da malamai suke kira mawani'u madha mawani'ul mirath sune wanda malamai suke buga su a cikin ramzi ko cewa ish laka me ish laka rizqun ko mawani'ul mirath abubuwan da suke hana cin gado guda nawa na'am ish laka rizqun guda bakwai abubuwan da suke hana gado wanda da mutum zai iya yin gado in kishiyar wannan ne mawani'ul miras su ne mai ishlaka rizqun ainun wato ramzi ne ainun shinun lamun kafun ra'un zayyun kafun ko kowanne da sunan wanda ya dauka ainun ya dauka sunan wa ainun ya dauka sunan adamul ihlal ko adamul istihlal ma'ana wanda ya fado bai kuka ba ba shi da gado mutum ne yaro ne jariri aka haife shi malamai sun ce malaman malakiya sun ce da ya fado din ko ya sha nono in dai ba ya wuni ba dan sun ce kada'an abin da yake sa a gane da rai aka haife shi ko da yana motsi shine yayi kuka ko sun ce amma dan ya motsa dan ya sha ruwa dan ya sha nono kawai daga baya minti 5-6 kawai sai aga ya koma ce a kaga yaron nan da aka haifa an bashi nono kuma ya rasu sai a tambaya abinda malami ne abinda ya tambaya kawai yayi kuka da yayi kuka shikenan da rai aka haife shi amma da an ce bai kuka ba sai ya sha nono sai yayi motsi sai ya waye da sauransu duka baya daga ciki likitoci dan mugunta ba likitoci ma ta haka suke yi in ya fado bai kuka ba ko yana motsi ko a dan mai wasa a dan mai dan in yaki har dala mai duka suke yi haka suke yi tabbas a asibitoci ko in ka ce wai rashin tausayi ko wani abu sai su ce to wai ai dan a tabbatar ne cewa da rai dan mutum zai iya zuwa ba ran kuma ya motsa ko wani abu makamanci duka yana faruwa saboda haka dai abin da yake hana gado shine wanda aka haifa bai kuka ba ba zai gado ba za a gaje shi ba kaga ainun kenan ko rashin kuka sai wanne shinun shine shakku sabiqal mauti ko kwantan waye riga rasuwa da ɗa ne da uba su biyu sai suka hau mota suka yi tafiya sai motan yayi hatsari kafin a zo kansu aka same su duka sun rasu to dan ba zai gaji uban ba zai gaji dan ba idan ba a gane waye riga rasuwa ba idan uban ne ya riga rasuwa to wannan dan da ya rasu daga baya yana da gadon uban in an raba gado za a fidda masa gadon shi kuma gadon su gaji gadon shi idan dan ne ya riga rasuwa uban daga baya ya rayu ko minti ɗaya an tabbatar ana da yaƙini ya rayu koda 1 minute bayan rasuwan ɗan to uban yana da gadon ɗan amma idan da aka zo sai aka samu sun yi raga-raga duka sun rasu ɗa da uban waye riga rasuwa wallahi ba a sani ba ga sunan dai duka dai a mace an gane ko to anan shari'a kawai sai ta yi hukuncin shine ɗan bai da gadon uban bai da gadon ɗan an fahimta wannan shine ish semi sai lamun ko lamun shine li'ani duk mutumin da ya kore ɗansa da li'ani to ba shi ba gadon ɗan ba shi ba gadon shi misali kana da mata sai ta zo da ciki ta zo da ɗa sai ka ce kai wallahi ba ɗanka ba ne aka je aka yi ta da abubuwan da za a yi na shari'a aka yi ta bincike ka ki karɓa shari'a ta ce to shikenan dole ƙarshe li'ani za a yi aka yi li'ani irin yadda ƙur'ani ya ce a yi li'ani 4 na 5 ya ce in ɗansa ne ko Allah ya tsine mishi ita ba ta yi Allah ya la'ane shi ita ma ta yi dai aka yi li'ani ya tsari li'ani to shikenan ɗa ya zama ɗan uwar shi an fahimta ɗa ya zama ɗan babar shi shari'a ta cire ta rabe shi da kai saboda haka in ya rasu ba ka da gado in ka rasu bai da gado li'ani kenan nawa kenan sai kafun sai kafun shine kufuru kafirci an fahimta a musulmi ne yake da da amma dan ba musulmi ba to dan ba zai gaje shi ba shi ba zai gaje dan ba ko ko kuma mutum ne yake musulmi amma mahaifinsa ba musulmi ba to ba zai gaji mahaifin a matsayin gado na addinin musulunci ba ko mahaifin ba zai gaje shi ba an gane ko wato dai sabanin addini duk da sabanin addini ne shi magana ne mai dan tsaho a cikin malamai wasu na ganin idan suna yin wasu idan suna yin wasu addinai daban-daban in dai sunan addinai ne kamar irin addinai da ake a kasashen Hindu da yawa to suna ganin za su yi gado tsakanin su saboda addinai wanda ake ganin ba za su yi gado ba sune kaman eh Krista ɗaya ba Yahudi to aka ce Krista ba zai gaji ba Yahudi ba Yahudi ba zai gaji ba Krista ba suka ce dalilin su anan inji malamai saboda kowanne daga cikin su bai yadda kowanne addini yake ba qalatul yahudu laysatun nasara ala shay'in wa qalatun nasara laysatun yahuda ala shay'in wannan aya ce ta hana ba Yahudi ba zai gaji nasara ba nasara da kai alƙali ne a gari misali gari na musulunci sai mutum ya rasu shi ba Yahudi ne amma dan sa Krista ne in an zo gado ba za ka ba dan ba ko kuma uban Krista dan uban ba Yahudi ba za ka bashi ba wannan shine a ka'idan alƙalanci na musulunci idan musulmi zai raba gadon ba Yahudi ba zai ba Krista ba ba zai ba dan shi Krista ba in Krista ne ba zai ba Yahudi ba saboda duka ba su yarda kowanne addini yake ba an gane shi kuma musulunci da yake inna dina inda Allahil Islam to wanda yake musulunci ba zai gaji wanda ba musulmi ba wanda ba su yi ba zai gaje shi ba an gane sai dai da ne yake da uban shi uban ba musulmi ba shi kuma musulmi uban ya rasu ba zai karba a matsayin gado ba amma abinda uban ya bari zai iya karba amma fa ba sunan shi gado na musulunci ba an fahimta wannan shine kufuru ma'ana idan kafirci ya ratsa to ba wanda zai gaje yani kowa a ciki akwai wani magana akwai ladifa a karkashin wannan har yanzu ladifan ita ce mutum ne ya rasu kan akai ga rabon gadon shi sai ɗaya daga cikin ƴaƴansa sai ya kristanci ma'ana sai ya fita daga addini sai ya ridda bayan fa ya rasu za a ba ɗan nan da ya ridda gado kaga ya ridda ya fita daga musulunci zai ci gado na'am jazakumullahu khairan zai ci ko zai ci gado in dai ya yi riddan ne bayan gadon ya riga ya zama haƙƙin shi saboda ai daga ran da mutum ya riga ya rasu abin da ya bari a rabe yake a wurin Allah Allah ya riga ya raba ya ba kowa haƙƙin shi dan kun tare kun ki rabawa da wuri ba ruwan Allah shi kan Allah ya riga ya raba misali ni ne na rasu ina da ƴaƴa da iyaye da kaza da na rasu iya abin da nake da shi Allah ya riga ya raba ya ba ƴaƴana da kowa dan ba a riga a raba gado ba aka ɗau tsawon lokaci ɗana dai har yanzu haƙƙi dai da yake cikin dukiya nashi ne shi yasa ma da zai rasu in an raba haƙƙinsa ne sai a ba shi ma magadan shi an fahimta saboda haka kuma haƙƙi ne dan mutum ya riga ya fita daga musulunci baya kwace haƙƙin shi tunda dai a da yana musulmi ne saboda haka wannan wata ladifa ce ita ma wanda ya kamata mu haddace ta tana da dan tsauri tana da dan nisa kafin mu zo kanta ma'ana kan a zo kanta a karatu kufuru ishlaka sai me sera ulriku ko bauta tana hana gado bawa ba a gadan shi baya gada duk abin da ya rasu ya bari na ubangidan shi ne kamar yadda aka faɗi sai me zayun zina tana hana gado dan da aka haifa ta hanyar zina ko da an san wane ne ya haife shi to ba zai gaji wanan nan ba zai gaje shi ba amma zai gaji babashi za ta gaje shi dan ɗanta ne ko duk da ba ta samo shi ta hanyar halal ba zai hana ya ci gadon ta ci gadon shi ba amma zina ma'ana ɗan da aka samo ta hanyar zina ko da baban gashi an tabbata wane ne ya haife shi to shi ba zai ci gadon uban ba zai ci gadon shi ba shi yasa malamai suke cewa ƴan biyu yaran da aka haifa ƴan biyu amma ba ta hanyar aure ba to ana kiransu li'am ba a kiransu shaƙiƙai saboda ai ba su da uba shari'a ba ta san babansu ba ko da ga baban zai zo ya ce kai ni ba na haife su a ce to ai shari'a ba ta san ka ba kwata-kwata ce a ba ta san kai ba ta ma san akwai ka ba saboda ka shari'a ta nemi ubansu ta rasa ne saboda ka sai tace sunan su ne ammai uwa ɗaya ne amma ba uba ɗaya ba shakikai bane an fahimta su ba shakikai bane ɗan biyun da aka haifa ta hanyar zina ba a kiran su shakikai sai dai a kira su ne ƴan uwa ƴaƴan mace za su ci gado ɗan da mace ta haifa ta hanyar zina zai gaje ta an fahimta Allah ya musu tura ya kiyaye ni bana ina amsa fatawoyi a wani wuri a Yola an zo ta fatawa makamancin wannan kan azo kan fatawar lokaci ya kore aka tashi na so in bada fatawar dan kuskure kadan a lokacin to Allah ya sa aka tashi ba amma karanta wannan fatawar ba washe gari kuma ba a biyo ta kanta ba sai daga baya bayan wannan karatun sannan na gane da na amsa wacce fatawar to da na amsa kuskure fatawar shine cewa da zai iya gadan mahaifiyan shi waɗanda aka haifa ba ta hanyar aure ba ba zai ci gadon baban shi zai ci gadon baba shi na so in ce ba zai ci gadon ta ba ashe a shari'ance zai ci gadon ta zai ba zai ci gadon baban bane koda ku an san baban in ba ta hanyar aure na musulunci bane kai musulunci yayi wallahi tsafta malam babu kamar addinin musulunci mun samu nawa rizqu ko sai wanne sai kafun katulu sai katulu shine da ne uba yake da dukiya ya jira baba yake rasuwa kawai sai zo dau wuka ko wani abu ya kashe uban ko ya ba uban guba ko ya dai wani sababi da gangan na kashe uban ba shi da gado kwata kwata ko kuma uba ne da baya ji ya rasa yadda zai yi da shi kawai sai zo kashe dan ko ya sa a kashe dan da gangan ba zai gaji dan ba babu gado shine katulu an gane amma da gangan ba zai gaje shi ta abin da ya bari ba ba zai gaje wato ba zai gaje shi ta abin da ya bari na bayan rasuwa wanda za a raba na gado ba ba zai gaje shi ta abin da ya bari na wasici wanda ya bari na wato na abin da ya shafi abin da ya bari na wanda haƙƙinsa ba zai gaje shi na haƙƙin wato haƙƙin abin da ya bari na haƙƙin diya ba don gado kala biyu ne an gane akwai gado na diyan mutum wato gado na me nake so in ce gado na wanda ake gadar mutum ta hanyar kisa kala biyu ne akwai gado na diya akwai kuma gado na abin da mutum ya bari na tarika mutumin da ya kashe ɗansa ko uban da ya kashe baban shi ba zai gaje shi a tarikansa ba zai gaje shi a diya ba misali magadan su ce to shikenan duk da ya kashe uban ba komi shari'a a daure shi a biya diya to a wannan diyar inda gangan ya kashe shi ba zai ci daga diyan ba shi da kokobo sannan kuma ba zai ci daga gado ba shi da kokobo wanda ya kashe da ko uban da ya kashe uba amma idan da ganganci ne idan ba sorry ya sunan shi idan da kuskure ne misali da ne ya kashe uba amma kuskure ne shari'a ta yadda ba da gangan bane kuskure yayi an fahimta kuskure ne ko ta wace irin hanya inda shari'a ta yadda kuskure ne ko kuma uba ya kashe da ɗayan su da ya kashe daya amma ta kuskure to ba zai gaje shi a tarika ba amma zai gaje shi a ya sunan shi diya idan aka ce to a biya diya da yake yanzu diyan gwamnati take biya sai gwamnati ta biya diyan wanda aka kashe da kuskuren to dan ba za a bashi gadon ba an gane duk da kuskure ne amma zai ci gadon abin da aka biya na diyan uban an gane saboda haka dai wannan akalla shine muqaddima sai kuma halayen shi gadon yaya yake rabuwa yana da hali guda uku halayen in Allah ya dan an zo karatu rana ita yau sai mu faɗi halayen sannan kuma sai a fara karatun littafin idan Allah madaukakin sarki ya mana muwafaka Allah ta'ala ya taimake mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am akwai ainun a ciki ko na'am okay na farko adamul istihlal ma'ana bai yi ƙara ba bai yi kuka ba na farko kenan ko bai yi ƙara ba bai yi kuka ba ainun din na Adamu ne bai yi kuka lokacin da ake haifan sa ka san kowa yana haifan shi da kuka yake fadowa zai fado ka san canji ake yi shi jariri ana haifan shi ya fado da kuka su kuma wanda aka haifawa suna karban shi da dariya ko ka taba gani mutane an musu haihuwa suna ta kuka aje kuka a ce kai lafiya gida kaza ce ai haihuwa akai haihuwa kuma ake kuka ko alaikum salam idan kuma an yi rasuwa to shi kuma shine ake yin kuka to shine abin da Shehu Mushe Ibrahim Kaula yake cewa wai yabna adama waladaka ummuka bakiyan wan nasu hawlaka yathakuna surura ko fajhad bi nafsika an takuna izabaka fi yawmi mautika zahikan masrura Shehu yace wai yabna adam ya kai dan adam waladaka ummuka bakiyan san da mahaifinka take haifanka kazo duniya fa da kuka kazo wan nasu hawlaka yathakuna surura ga mutane ake waye da kai da unguzomomi da ya sunan su likitoci wanda amma baka dukan baka mai in baka kukan baka mai yanda alaran mai fadi dukan ka zasu dan kukan suke bukata kai su suna dariya ana masha Allah ta yi za daka ku yaron duka yace to wanda suke kewaye da kai kai kana kuka su suna dariya haka fa ake haihuwanka sai yace to kai iya kokari in ka zo duniya yanda a yanda ka zo in zaka bar duniya kuma ka canja mana in zaka bar duniya kai ka bar duniya kana dariya su kuma suna kukan ka bar duniya kar ka bar duniya kana kuka suna kuka ba a so ku yi muwafaka a kowanne kar ku yi muwafaka a randa kazo a haife ka kana dariya suna dariya an haifi dan ruwan aljani kenan ko kar ku bar randa zaka bar duniya kana kuka suna kuka kaga lahira ba ta yi kyau ba kenan a kai ka je lahira kana dariya ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yatabalahumul bushra ka je lahira kana alhamdulillah ashe da ma nan yafi ana to ga duniya da abin da kace wallahi ba na bukata Allah ya mana muwafaka na'am na'am akalkallah
wasiya
na'am
tana sa mai wa'an wani gari ya ko a wani misali mutum ne ya bari
Allahu akbar Allahu akbar نعم أكرمكم الله. نعم 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 شيماء نعم 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 ai a ai shi dai yake gaba dai wasiya ma ai ba wanda zai ci gado ba mai gado wasiya kwata kwata misali mutum ba zai zo rasuwa a wasiya ya rubuta wani daga cikin wanda zasu gaje shi ya ce a bashi wani abu ba in na rasu dana wane a bashi gona ta ta wuri kaza ko mota ta ko gidana ko waye ba ai a iya abin da shari'a ta bashi shine sai dai in kasan akwai wanda suke fita daga gado akwai wanda suke kare waɗansu misali da ba dan da wana ba wana zai ci gado an fahimta to mutum zai iya barin wasiya akan wani wanda zai iya gadar shi da ba dan da wani wanda ya hajabce shi ba mun gane idan mun shiga cikin maganan gado da zurfi in an shiga cikin karatun duka za a ji yadda wani yake kare wani ya hana wani cin gado kwata kwata to duk wanda ba shi da gado a cikin dukiya amma da an bi ta sila da ba dan da wani yana raye ba zai iya ci to in an bar wasiya akan shi wancan wanda ba zai ci gadon ba za a iya bashi an fahimta to amma duk wanda yake zai ci gado ba shi ba wasiya sai dai in wata kyauta ce da uba yakan ya rasu ita ma ya zama da shaidu kuma ya zama babu zalunci a cikinta inda zalunci a cikinta misali ya yi ta don zalunci ko don ƴaƴan wance ya fi so ya ba su kaza bai ba ƴaƴan wance ba ko kuma don wani dalili da wanda shari'a bata gane ba kwarai sai a karbe kuru an gane kamar yadda manzon Allah wani sahabi ya zo ya ce ya sallallahu alaihi wasallam na ba ɗana wani kyautar bawa sai ya ce a ba yana da sa'anni ba cikin ƴaƴanka ya ce yana da su me yasa baka ba su bai ce kawai dai na ga dama na ba shi ka zama shaida ya ce a ba zan yi shaida akan abin da aka saba wa Allah akai zalunci ba sai dai ka je ka ba sauran ƴaƴan duka su ma bayi ɗaiɗai to amma ba laifi misali idan mutum yana biyo tsari ne a ce duk ɗansa in ya girma ya balaga zai mai aure ya ba shi gida ka'idar shi kenan to shikenan wannan in ya ba shi gida gidan fa ya bayu to amma ba ya duba sa'annin juna ya ɗau gida ya ba wani ya ƙi ba wani ba ko sai dai in kuma ya yi ja'izan ne da dalili misali ya ce na sa ku makaranta duk wanda ya haddace alƙur'ani na ba shi gida guda ko zan sai mishi mota kala kaza ko zan kai shi aikin hajji ko zan mai kaza misali ko da yake aikin hajji ma an je an riga an gama ko dai zan mai wani abu kaza wanda kyauta ce zai dauka ya bashi gashi a tabbaci abu ne yace in sun yi kaza kuma suna da ikon yi su duka biyun za su iya yi sai ɗaya ki so da haka in an bashi shikenan kyautar ta tabbata an fahimta ko yace duk wanda yake kokari ya gama karatu ya kammala ya samu kwalin digiri ni kuma zan bashi abu kaza shikenan wannan yayi amma haka kawai ya dauka ya ba wani bai ba wani ba wannan shari'a ta karbe wallahu a'lam na'am na'am hubusi na'am
bayan mutu ko sai ga hubusi da ma ya fi gadar wannan din ya fi daraja
na'am na'am ba a tashin hubusi ai hubusi ba wasiya bane shi hubusi daban wasiya daban shi hubusi ka san ana gama maganar shi tun ana raye ne ita kuma wasiya rubutawa ake yi sai na rasu misali zan ce in na rasu a cikin dukiya na a ɗau 200,000 inda yake zuba a gyara central mosque wannan ko na rasu na ware kudin account dina abinda yake account dina na ware zan yi gyaran central mosque inda yake zuba da sauransu sai na rubuta a matsayin wasiya kaga ai na ce ko na rasu to wasiya kenan sai an rasu shi yasa ita take cikin abu biyar da sai an rasu ake tabbatar da su amma hubusi abin da kace ka bar shi a matsayin hubusi waqafi kenan wannan ai ka gama da maganar shi kai kanka ka fita daga cikin shi ba naka bane kwata kwata na al'umma musulmi ne na wanda kai waqafin akan su ne ba a kwacewa zalunci ne kuma daga baya wasu su zo su karba da yawa mutane sukan yi misali mutum ya bar wani abu a matsayin hubusi ko wani abu a matsayin sai dai in an ga hubusin zai shiga wani yanayi wannan kuma al'umma musulmin da suke kula da hubusin su za su duba su ga inda yafi dacewa su sa hubusin an gane ba za a bar hubusi kuma da an ce hubusi ya ci gaba da lalacewa da balbalcewa da ci gaba da ragargajewa ba amma dai ba a karban hubusi a maidawa masu gado hubusi ba wasiya bane hubusi wani abu ne da mutum tun yana raye ya fita daga cikin abin tuntuni ya gama da shi kaman ka dawo kyauta ka ba mutum ne tun kana raye ka gama da wannan kyautar kana raye wannan sai kace ka ba Allah ko ka ba bayin Allah ko ka ba musulmi gashi nan a ci gaba da aikin musulunci wannan baya daga cikin abin da ake karba ko a ce a gyara ko a karbi iya kaza a barka za kwata kwata ba ayi wallahi alam na'am to afwan to bismillah haqiqa na'am na'am na gane abin da kake nufi mun yi maganan a baya ina kiso da tan inda wani abu da muka bari a muqaddima a haqiqa kadan ne in mamurmawar wannan maganan mun yi ta cewa ba a yin haqiqa kafin ranan kwana bakwai ba a yi ranan ba a yi bayan kwana bakwai wannan shine a mawkifin malamai kenan ita haqiqa ana yin ta ran kwana bakwai idan mutum yayi ta kafin kwana bakwai kauri sunan shi a al'ada ko in yayi bayan kwana bakwai kai rago yayanka saboda haka da ita ka'idan ta ran kwana bakwai tana daga cikin abubuwan da su lalle sai ran kwana bakwai ake yin su an gane tana daga cikin abubuwa guda hudu wanda muka ambata a muqaddiman karatun shi yasa nake son da Allah ina roƙon mutane a dan rinka zuwa karatun nan da wuri malam rana ita yau ran asabar bai da lafiya kwarai kamar yanda ya ga mun ranan juma'a mun yi waya ban da lafiya ina gida lokacin yace mun tunda bani da lafiya zai daure karatun bai da lafiya yace mun ya fito 11 da rabi sharp yazo nan ba ko mutum daya to kuma dai wannan a ya samu asali daga ni da shi ne yadda muke makara musamman shi dai ko yadda yake makara sai kusan 12 ko sai 12 ta gota to amma dai mun yi makara shi insha Allah za a gyara wannan matsalan makaran saboda haka dai dan Allah ya kuwa su dan rinka zuwa da wuri saboda zai kara encouraging shi malamin da zai karatun in yazo ya ga an tunda wuri 11 da rabi 11 da rabi da minti 5 an riga an zo saboda haka dai shi yasa kai tambayan da kai saboda mun riga mun yi ta muqaddiman haqiqa din kuma sai baka ji ba saboda ba a riga an zo mun fara karatun tare ba Alhaji Musa tambayan ka ne na karshe limami ya shigo na'am na'am kyale shi akar muka Allah ki tambayan ka akar muka Allah kyale shi kawai bismillah ake mene cewa idan aka yi ba kamar yau misali za a ce yau ne daya ko kuma sai ko cewa mutane suna magana cewa a ce ka ga sai washe gari ne daya washe gari ne daya shi yasa sai ranan ta zagayo ake yin suna ai washe gari ne daya in irin ranan ta zagayo ranan da aka haihuwan sai a ce to ranan bakwai kenan wallahi a'lam sai kuma wannan me yake mafi sauki da ya kamata mutum ya wuce suna malam Allah sai kuma wajen mafi sauki tara mutane idan bai saba wa shari'a ba a tara mutane abu ne mai kyau a matsayin walima in ya saba wa shari'a kar a tara mutane haqiqa bai da alaka da tara mutane kwata kwata shi yasa ma malamai suka ce kar a yanka abin yanka na haqiqa a dafe wa mutane su ci sun ce makaruhi ne saboda bai da alaka da tara mutane wani abu ne zaman kanshi yake sallu ala nabiyil karim alhamdulillah
Alhamdulillah jike sai Allah ya kara ku. Allah ya kara ku.